Certo, também. Certo. Stop, stop. Acabei o stop aí, deixa. Tá com medo, meu Deus. Entra. Menü. E? Bence de. Kapı işe alayım da ana. Ana iyi. E? Yok. Sen şey.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم بجياتا تبتك ألا وبنجد تالكي واندي كار رايا مؤتك وانن ساسيا ta asabar hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Azumi Daura daga Ladima Roda Gwari Nijar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na mata a cikin wannan masallaci inda yau za mu tashi a Suratul Jumu'a إن الله مدعوك جيك جيوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله
والله ذو الفضل العظيم.
الله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى wannan sura da ake kira suratul jumu'a suran jumu'a, jumu'a tana da tarihi mai tsada ga dan adam. Dalili shine ranan da aka halicci kakan mu annabi adam kenan. A ranan da kuma Allah ya shigar da shi aljanna, a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura masa aure da matarsa Hawwa'u kakarmu, a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam zuwa doren ƙasa, bima'ana daga aljanna zuwa ƙasa a ranar juma'a ne Allah ya saukar da annabi Adam. A ranar juma'a Allah ya kaddara mutuwar annabi Adam. A ranar juma'a saboda Allah ya halicci annabi Adam daga bayan la'asar kafin magariba, sai Allah ya sanya mana tagoma shi a wannan lokacin. Duk juma'a bayan la'asar kafin magariba, duk wanda ya zauna a mazauni, sawa'un ko masallaci ne ko kuma wajen da ya kamata ya zauna yayi wuridi yana roƙon Allah, akwai lokaci sa'a ce, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya roki Allah a cikin wannan lokacin Allah ya karɓa masa. Har ila yau a wannan ranar juma'an Allah ya kaddara mutuwar kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam. Har ila yau a wannan ranar juma'an Allah ya kaddara kasuwar duniya za ta ƙare, tunda dama ranar juma'a aka zo da kakanmu ita, to a ranar juma'an za ta tashi. Har ila yau a wannan ranar juma'an in musulmai muminai suka shiga aljanna, in wuta suka shiga wuta, in aljanna suka shiga aljanna, duk ranar juma'a Allah ya maida mu asali ana ƙara ina yake sai a gan shi a CCTV na aljanna, ba shi can yana shan azaba. A nan ne ake ta'arufi, ake tattaunawa, wane ka tuna da kaza, wane ka tuna da kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai haka ni ma da na fita na barci a gida, yanzu canki ya tsara can da na barci a cikin gida. Duk ranar juma'a Allah ke canza halittar ɗan adam. Wannan ya nuna daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a ranar juma'a. Shi yasa duk mutumin da ya mutu a ranar juma'a daga cikin falalarsa juma'a ko daren juma'a ba zai samu tambayan kabari ba. Sa'annan kabugu da tsari za a shigar da shi aljanna alaman husnul khatima in mutum ya mutu ranar juma'a. Duka wannan yana nuna daraja ta ranar juma'a. Sa'annan kuma a wannan ranar juma'an aka wajabta wa dukkan musulmi ibadar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma a ranar juma'a. Wannan yana nuna falalar juma'a. Wannan sura dalilin da yasa ake kiranta suratul juma'a saboda ayar ƙarshe da Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi وذر البيع. wannan dalili yasa aka sa mata suna suratul jumu'a. hadisi ya inganta a cikin sahih muslim daga abdullah dan abbas da kuma abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqra fi salatil jumu'a bi suratil jumu'a wal munafiqin. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar juma'a yana karanta wannan surar da kuma suratul munafiqin surar da take bayan ta. manzon Allah yana karanta su a sallar juma'a, wannan yana nuna wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ajji wata falala da daraja na wannan rana, ranar juma'a. wannan sura sai Allah subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai sanar da rahmatsa ga wanda ya ga dama cikin bayansa, mai sanar da rahmatsa ga mu'minai duniya da lahira. yake yusabbih lillah ma fis samawati wa ma fil ard, duk abinda ke sama da duk abinda ke kasa suna yi wa Allah tasbihi. al-malik al-quddus, Allah shine mamallakin sama da kasa, mamallakin mutane da aljanu da mala'iku da duk wani abu. al-quddus tsarkakakke, al-azizi mabuwayi a cikin al'amarinsa, al-hakim buwayarsa a gwamutsa take da hikima ba na ƙeta da zalunci ba. wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuni akan cewa duk wani abin da ke sama da ƙasa suna yi wa Allah tasbihi. hijabin ki yana wa Allah tasbihi, gilashin da kika sa yana yi wa Allah tasbihi, safar da kika sa yana yi wa Allah tasbihi, jakar da kika rike yana yi wa Allah tasbihi, wayanki da ke hannunki ma yana yi wa Allah tasbihi, kai bugu da ƙari kudin da ke account ɗinki in akwai yana yi wa Allah tasbihi, kakas ɗin da kika zauna a kansa yana yi wa Allah tasbihi, fankan da ke buɗa miki iska da esin da ke kaɓo iska fanka na juya shi inda Allah ya ga dama shi ma yana miki tasbihi, fitilun nan gabaki ɗayansu rankata kaf suna yi wa Allah tasbihi, motarki da kika faka idan kin kunna ta ba tana bum bum ba to tana yi wa Allah tasbihi, sai dai ni da ke ba mu san yanda tasbihi yake ba. haka Allah ya ce, Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah madaukaki ya ce babu wani abu nan annakira ce fi siyaqin nafi tufid al-umum, ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid, tabbas ba wani abu face yana yi wa Allah tasbihi. sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ku dinnan ba ku fahimtar yanda suke tasbihi. in yanda kika sa yana tasbihi, shi sa ma manzo Allah ya karantar da mu idan ka sa sabon kaya ko kika sa sabon kaya, mijinki ko ƴarki ko ɗan uwanki ya kalli kayan ya ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. kun ga ashe kenan tufafin ma yana ne yana tasbihi, sai dai ne Allah ya ce ni da ku ba ma fahimtar yanda suke tasbihi, ya nuna babu wani abu face yana yi wa Allah tasbihi. bishiya ce, ganyayyaki, duwatsu, sauran ababai hatta dabbobi suna yi wa Allah tasbihi, sai dai ba wanda yake fahimta yanda suke tasbih. Sai Allah madaukaki yace al-malik shine mamallakin sammai da kasai, mallakan sama tasace, mallakan kasa tasace, duk abin da ke cikin sama da kasa duk tasace. Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin sa. Yasa yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay. Sai Allah tini limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Allah ce yawmahum barizun, ranan da za a bujuro da dukkan mu nan zamu zo gaban Allah. Kowa zai yi auditing da accounting din ayyukan da ya yi a duniya, kyakkyawa da mummuna. Sai kin tsaya gaban Allah, babu mai tafinta tsakaninki da Allah. Allah ya kalle shi ya ce ya amatallah, ke bayar Allah aminti kaza, kin yi kaza. Ya tambaye ki me yasa kika yi kaza. Kifo wannan matan ba za ta sha ba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man nuqisha uzbila, duk mutumin da Allah ya yi masa bincike na diddigi to sai ya kona shi. Wannan magana ta yi wa nana Aisha ta girma a kwakwalwa. Tace ya Rasulullah, أَوَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ثم قالت وذلك العرض من نوقش عذب. تتيها ما يتشم الله أشيبا الله ياتي دكوان دأكباش لتاف ستحننس نجامة فسوف يحاسب حسابا يسيرا زي سامي حسابي من سوتي وينقلب الى اهله مسرورا كما زي كوما زوا بايالنسا الجنه ينا فرنتيكي سي منزل الله يتي وذلك العرض ونن بجرو واني ابجرو مكا دا ايكنكا من نوكشا دون وندا الله يبدجيكا اتنبايا اذن سيقونا شي او تجهنم. Shine hadithin Abdullahi dan Umar dan Khattab, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, wanda hadisi ne inda take Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Yace ranan tashin al-kiyama in mutumin banza ne, Allah ka kiyaye shi, Allah zai kira shi a farfajiyar kiyama gaban kowa, fulanatu binti fulan, wacce irwa ne, za ta ce labbaika ya rab wa sa'adaik, na amsa kiranka ya Allah, ina neman agajinka, ina neman taimakonka. Saboda Allah ya yi fushi da bai taɓa fushi irinsa ba, kuma bayansa Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba. Sai Allah ya ce la labbaiki wa la sa'adaik, ba zan amsa miki ba kuma ba zan taimaka miki ba. Allah zai mata tonan filili, aminti kaza a gaban kowa, ba ke kika yi kaza ba, ke ce dalilin rabuwar mijinki da kishiyarki, kin haɗa mata bama bamai na tsafi aka rabu da ita, ke ce dalilin ƴaƴan kishiyanki kika jirkita musu ƙwaƙwalensu saboda a ce da ƙiƙai ne ƴan ɗakinsu, kece kika yi kaza, kece kika yi kaza, duk abinda kika yi wanda ba wanda ya sani a duniya, to a ranar Allah zai miki tonan filili. Shine yawa tubula sara'in, ranar da Allah zai yi tonan filili, duk wani abinda yake a ɓoye a ranar Allah zai fito da shi fili. Kin za a duniya kina gani kin sha, to a lahira ba ki sha ba, balle a duniya ma ba za ki sha ba. Saboda haka a ranar Allah zai tona miki asiri, zai fito da shi duk abin da kika yi. Kamar matar da ta yi wa kishiyarta asiri, mai gidan ma baya ganin kishiyar, tana gidan
idan mijin ya shigo gidanka gidansa ne in ya ganta ta bude sai ya ce mata kai wace ce sai ta ce ni ce wacce sai ce wacce kuma irin an gusar da kwakwalwar baya ma sanin gafa ba kai shi amma bai santa ba tace malam na gaji kullum ya shigo gida sai ya tambaye ni wace ce kuma ita ce matarsa kuma ita ce uwar gidan in ta bude kofa sai ya tambaye ta ke kuma wace ce kaga irin wannan an lalata kwakwalwar da kuma matar da ta ce min kishiyarta ta ce wa mijinta a gabanta sake ta kuma ya banta mata saki ta ce malam ɗana ya shiga ɗakinta ta ba shi abinci ya ci ta ce malam abin takaici sai yaro na ya fara abin jini muka ɗauke shi muka tafi da shi asibiti kafin muna zuwa asibiti bai fi minti biyar ba yaro ce sai kun zo aka gwada aman jinin da yake yi sai ga shi nan guba ne ta bashi ta ce ƙarshe malam na ce to ya mijin ke yi ta ce ba abin da ya yi ko a jikinsa sai na ce mata to ki haƙuri ki maida al'amarinki zuwa ga Allah duk wanda ya haƙuri baya taɓewa sai dai zuciya ba ta da ƙashi tana gaggawan tana so ta ga sakamako amma yi haƙuri za ki ga sakamako in kika maida al'amarinki zuwa ga Allah kace anya malam nake eh sai bayan wata uku sai ga matan ta ƙara kira na ta ce malam Allah ba zalimi bane abokiyar zamanta ta haukace sannan mijinta ya dawo hayyace mata ya ce mata ta dawo gida malam in koma nace kacci koma in kin koma jahannama za ki shiga saboda ya miki saki ɗaya ɗaya har guda uku ba aure tsakaninku tana ta sambatu tana faɗin abubuwan da ta yi to a wannan ranar shine Allah zai nuna mulkinsa al-malik shine mamallakin duniya da lahira shine Allah yace la yakhfa ala Allah minhum shay ba wani abin da ya koyi ga Allah a cikin al'amarin mu ƴaƴan annabi adam sai Allah yace limanil mulkul yawm yau din nan a tashi a ranar tashin alkiyama mulkin yana hannun waye sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar mulkin yau yana hannun Allah ɗayan ɗaya wanda ke tankwasa bayinsa yanda ya ga dama saboda haka babu wani da ya isa ya yi wani abu a gaban Allah a wannan ranar to kin ga a cikin kwanakin nan yanzu mun ɗauki kwana hudu a wannan wata mai albarka akwai fa matar da kwanaki hudun nan gabaki ɗaya ba ta da rabo a wurin Allah saboda ne ta je wajen boka kafin Ramadana in ta gaskata shi da ita da kafira ba ta da bambanci in kuwa bata gaskata ba sai ta yi sallan kwana 40 Allah bai karɓi sallanta ba to kin ga tarawihin da take zuwa tarawihin banza kenan take zuwa kuma sallolin da take yi Allah ma bai karɓe shi ba kuma bata isa ta ce ba za ta yi shi ba to kun ga wannan ya kamata duk wanda take da irin wannan tunani da irin wannan ɗabi'a ta tuba da gaggawa saboda azuminta ya samu karɓuwa yanzu wanda ba musulmi ba idan sun danki suka ce ya kishirwa a yaki ce a ni ibada nake yi ko saboda kishirwa aikin banza mutum yake yi to wannan ibada mutum ya yi kokari ya kyautata alaƙarsa da ubangiji don ya samu karkuwa yace al-quddus Allah matsarkaki ne, bi ma'ana Allah mai tsarki, al'azizi, shi kuma mabuwayi a cikin al'amarinsa da mulkinsa tsarkakakken mulki. Al-hakimi kuma mai hikima wajen gudanar da al'amuran bayinsa. Akwai wasu abubuwa da yawa da Allah zai tsara, ce ga abin da kike so, amma ga yanda Allah ya tsara. To akwai hikima a cikinsa, kin gano ko baki gano ba, ki maida al'amarin ki zuwa ga Allah. Sai Allah madaukaki ya ce, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah shi ne wanda ya aiko a cikin mutanen da ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba, su ne al'ummiyuna. Rasulan manzo minhum daga cikinsu. Yatlu alayhim ayatihi, yana karanta musu ayoyi na Ubangiji. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su. Wa yu'allimuhum alkitaba, yana koya musu alqur'ani wal hikmata da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, ko da yake su wa'annan mutanen da ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba, al-ummiyuna, larabawa kenan, suna kan bata bayyananne. Wani irin bata? Shi ne mata a jahiliya, idan mutum ya mutu, su mata fa komoditi ne aka mai da su. In mutum ya mutu, matan babansa rankatakar zai gaje su, banda babarsa, duk za su zama gadansa. Allah ce, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, kar ku kuskura ku auri matan da iyayenku maza suka aura, sai wanda ya shuɗe a baya a lokacin jahiliya. Na biyu, ke ba ki ma da gado, ba ma maganin gado ake ba, ke kanki abin da gane ke ina maganin gado. Na uku shi ne, ita ɗaya mace, idan miji ta fusata shi, yana so ya mata mugunta, sai ya ce mata, anti alayya kazari ummi, ita matar gare ta kamar tamkar bayan babansa ne. Yana nufin in ya ƙara kusantanta, tamkar ya kusanci babarsa, shikenan har abada, shi ne sake ta ba, ita kuma tana zaune a gidan, har ta mutu tana zaune a wannan gidan. Amma mugunta ce. Duk wannan haka ake yi wa mata. Sa'annan abu na gaba shi ne, idan mace ta cika ta zama budurwa, sai a samu maza guda goma suna zuwa suna lalata da ita. Idan ta yi ciki, shi kenan, ba za su ƙara zuwa ba sai ranar da ta haihu. Idan ta haihu rana ta bakwai, sai mazajen nan guda goma su zo su zauna a dandalin wannan garin. Sai a samu ɗayan biyu ko uku. Akwai wasu dattijai su kuma a cikin al'umman, su suna da ilmul qiyafa. Abinda ake nufi da ilmul qiyafa shi ne kamar yanzu ka ce ilmin DNA. Sai su zo, sai su kalli wannan jaririn, sai su kalli wa'annan mazan guda goma, su dinga bin su suna kallonsu. Waye jaririn ya yi kama da shi? Sai a ce, wannan jaririn ya yi kama da wannan mutumin, shi kenan ya zama shi ne ubansa, sai a ɗaura musu aure. Ko kuma ita matar da kanta ta duba a cikin mazan nan guda goma, wanda zuciyarta ya fi natsuwa, sai ta jingina mai wannan ɗa, sai ta ce shi ne uban ɗanta, shi kenan daga nan sai a ɗaura musu aure. Ko kuma ta duba waye ya fi gwaɓi-gwaɓi, waye ne capacity a cikin shi sai ta ce wannan shi ne baban yaron shi kenan kuma sai a daura aure wannan aikata ne a fili ko sa'annan kuma mata a wannan lokacin suna dawati ne zigidir sai su dauki auduga su toshe al'auransu sai su dinga waka suna dawati اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله sai su ce to yau fa wani yanki na jikin su zai bayyana ko kuma duka amma fa abin da ya bayyana a jikin su ba sa halatta wa mazan da ke gefe su kalla wai haramun shine sai Allah ya hana su Allah ya saukar da aya a cikin suratul a'raf yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha Allah yace in suka aikata aikin alfasha sai Allah ya kira wannan aikin alfasha qalu wajadna 'alayha aba'ana sai suka ce wai ai wannan gado ne kaka da kakanni wannan al'adan garin mu ne da ma sun tsaya a haka sai da sauki sai suka ce wallahu amarna biha wai Allah ne yake su dinga yin haka dawati me shi ba har su wai rigar da ka saba wa Allah da ita baka dawati da ita akwai kabilar da suke tude riguna suke kawo riguna sai su ajje a Ka'aba to duk wanda ya zo ba da riga ko da guda daya to shine sai ya yi zigidir sai ya yi wannan mata suna yi da daddare su kuma maza suna yi da rana hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Muslim ya rawaito sai Allah ya saukar da wannan aya a cikin suratul a'raf sai ce kul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ka gaya musu Allah baya umurtan bayinsa da aikata aikin alfasha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun yanzu ku matan nan da ku mazan nan za ku dinga fadi akan Allah abinda ba ku sani ba kul amara rabbi bil qist ka ce musu ubangiji na yayi umarni da yin adalci a duk abin da za a yi wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din ku tsaida fuskokinku a wurin kowane masallaci da za ku kaita Allah da bauta kuna masu tsarkake zukatanku da manufar neman yardan Allah to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan shine wanda ya aiko a cikin al'ummiyuna mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya wato karatu ba su ne larabawa wannan annabin minhum daga cikin su shine ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim tabbas Allah ya yi baiwa ga mu'minai a yayin da ya turo manzo daga cikin su yatlu 'alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana koya musu alqur'ani wal hikmata kuma yana koya musu hadisai sai ce wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ko da yake su laraba wannan kafin zuwan wannan annabin suna cikin bata bayyananne haka mace akwai wani al'ada da suke yi ga mata shine zawaju shighar auren shighar me auren shighar shine idan mutum yana son aure aboki da aboki sai ya ce to wane ka bani kanuwarka ni ma an baka kanuwa ta shi kenan an yi aure ba sadaki an yi exchange kenan shi wannan sai ya ba Zaidu sai ya ba Amru kanuwarsa shi ma Amru sai ya ba Zaidu kanuwarsa shi kenan an daura auren kenan ba wani maganar sadaki duka wannan suna cikin bata wanda mata suke yi har ila yau idan mace tana al'ada ba ma ta shiga gidan sai su kyale ta ba za ta shiga gidan ba, sai a ɗauko bukka a ajiye mata a wajen gida, sai ta tare a cikin wannan bukkan har sai ta gama al'ada za ta shigo. In ta taɓa ruwa ba mai tabawa, in ta yi abinci ba mai ci, wannan shi ne abin da suke yi a wannan lokacin. Amma da musulunci ya zo, duk sai ya lalata wa'annan ababen, ya ce duk aiki ne na maguzanci, kada mu musulman mu yi su. Sa'annan ya sanya wa mace gado, tana cin rubu'i, tana cin rabin dukiya. Ashe kenan an daraja amace, wacce za a ita kanta commodity ne, aka ce tana cin rabin dukiya. Sannan tana cin biyu bisa ukun dukiya. Sa'annan tana cin ɗaya bisa takwas na dukiya. Sannan kuma tana cin ɗaya bisa ukun dukiya. Sa'annan kuma tana cin ɗaya bisa shidan dukiya. Ashe kuwa an daraja ya mace. To amma galiban Turawa sun yaƙi ƙwaƙwalen mata. Sai ka zama ta tana ganin cewa kaman an tozartar da ita an takura ta, wanda da take yawo zigidir aka ce ta lullube kanta an jarga ta ne koko a wulaƙanta ta. Wacce da ba ta da gado ita kanta ana gadonta ne, aka ce a ba ta gado har wani ya zai ce wai ya za a ce namiji na da kashi biyu ita tana da kashi ɗaya. A kashi biyun nan fa namiji an ce nata nata ne, shi kuma nashi nasa ne da ita. Yanzu wa aka fi girmamawa, ita ko shi? Ita kenan. Sa'annan kuma har ila yau irin daraja ya mace da addinin musulunci ya yi, da fa mutum idan an haifan masa ya mace kashe teke, saboda yana ganin ba su da amfani. Ita kanta uwar in tana naƙuda za ta fara haƙa rami da kanta, saboda babu iskana balle a iskanin a ga namiji ne ko ya mace, sai ta fara haƙa ramin. Idan mace ce ta san me baban zai yi, saboda haka tana gama haifanta kai tura ta za ta yi da ƙafa cikin ramin. In baban ya zo zai yi finishin musu ne kawai, zai rufe ta ne kawai. Wannan fa shi ne ɗabi'ar mata kafin musulunci. Idan mutum aka haifa masa ya mace, ya zama abin wasa da dariya da tsangwama a cikin al'umma. Ni inda ya wuce abokansa za su kwashe da dariya, za ce yi kalle shi matan shi ya mace ta haifa. Shi kuma sai ya dinga baƙin ciki, zuciyarsa kaman ta fashe saboda an haifa masa ya mace. Ya tawara minar qaumin su'i ma bushira bih, sai ya nisanci mutane saboda mummunan bisharar da aka yi masa matarsa ta haifi ya mace. A yumsikuhu ala hunin an yadusuhu fi turab, sai dinga tunani zai riki ƙyar a cikin baƙin ciki da wulaƙanci, ko kuwa zai je ya binne ta ya huta da wulaƙancin da mutane za su dinga masa a cikin al'umma. Allah ce ala sa'a ma yahkumun, ku saurara abinda suke hukuntawa akan iyaye mata ya nunana, abu ne mummuna. Sai musulunci ya kwato wa mata ƴancinsu, ya ce in za a aure ki a biya sadakinki, sa'annan a ciyar da ke, a tufatar da ke, ko da ke kika fi kowa dukiya, mijinki dole ya nema ya kawo miki gwargwadon samunsa. In kin ma yi to falala ce, amma kulawan da komai a kansa Allah ya ɗaura ba ke ba. In ke kika fi kowa dukiya, Allah bai ɗaura miki ciyar da gidan ba, shi aka ɗaurawa. Ashe kenan an girmama ki. Amma duk da haka sai ka samu wasu daga cikin mata a yau musulmai suna ganin wai musulunci ya daƙile wa mata haƙƙoƙi. Wani haƙƙi ya kai ga an ce komai naki naki ne, amma dole kina ƙarƙashin mijinki shi zai gudanar da al'amari, wanda da cike ba a ganinki da ƙima, ba a ganinki da daraja. Wannan yana daga cikin abinda Allah yake cewa da suna cikin ɓata ga yanda ake mu'amalantar mata, ba a ganinsu da ƙima, ba a ganinsu da daraja. Addinin musulunci ya ƙwato wa mata haƙƙinsu, ya ce a ba su kulawa na musamman. a ciyar da su, a tufatar da su, a kula da su. Idan miji ya rasu, in ba ta kai shekarun da ta daina haihuwa ba, musulunci ya ce ta ƙara yin wani aure. In ta kai shekarun da ba ta haihuwa, da ɗanta ya kula da ita. In ɗanta ya mutu, jikokinta su kula da ita. Idan jikokin ba sa nan, akwai jikan jika, shi ma ya kula da ke. Duk wannan tsarin musulunci ne. Idan tana aure ne, auren ya mutu, aka ce ta dawo gidan mijinta babanta, wannan haƙƙin da ke kan baban ya dawo kamar yadda take budurwa, sai ci gaba da kulawa da ita. Ya ba ta kulawa, ya kiyaye ta da mutuncinta. In mahaifin ba yi da rai, wanta sai ta koma gidansa. In ba ta da wa ƙanne ne ita ce babba, sai ta dawo gidan ƙaninta namiji. Shi ne garkuwanta, shi ne zai kiyaye mutuncinta tana gidansa. Ashe an girmama ƴa mace. Ba a batta ta zama kamar ƴar kwalta tana yawo tana gararan ba a titi ba. Amma duk da haka sai shiga wasu mata saboda ƙwaƙwalwar an riga an lalata shi suna tunanin wai musulunci ya tauye wa ƴa mace haƙƙi. Don Allah wani haƙƙi kike nema da wuce wannan? Ke da da kanki commodity ne aka ce a'a sai an baki. Ke da da ba a ganinki da kima aka ce ga kimarki aka ce kaza aka baki kaza aka baki kaza. Amma mata har ila yau wasu daga cikin mata saboda turawa sun yaƙe su sai ka ji suna cewa su yanzu ƴan ƙungiyan boɗararru ne su sun boɗare. Sun boɗare wai saboda shi namiji bayi da tabbas ai ubanki ma bayi da tabbas. Idan ta ce namiji bayi da tabbas to ai babanta ma bayi da tabbas saboda shi ma namiji ne. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da aka ɗau wato kwangilansa a yaƙi ƙwaƙwalen mata a arewa na musamman. Saboda mu ne muke da addini, mu ne muka san ya kamata addininmu ya tarbiyyatar da iyaye mata ya ba su tarbiyya ga kuma yadda za su yi mu'amala. To yanzu wannan tarbiyyar ake so a yaƙa mace ana so ki dinga gogoriyo da maza kamar yadda matan waɗanda ba musulmi ba suke gogoriyo da maza ke ma kije ki shiga. Shi ne aka ce miki what man can do a woman can do it better. Kuma cikin san ƙarya ne, cikin san ƙarya ne ba haka bane. Amma saboda an riga an yaƙi ƙwaƙwalen mata sai ki ga wasu daga ciki suna ɗaukan wannan abin fa da muhimmanci. Eh mana to me kamata me da ba za mu iya yi ba? Shi mai daga zuciyar ki cikin san ƙarya ne. Amma sai ki dinga jin wani abu kamar haka. Yanzu misali ku kanku mata in za ku kushe mace ƴar uwarku me kuke ce mata tarbiyyar ƴa mace ko kice yanzu ashe kenan kina nuna kenan tana da matsala. Kuma Allah ya nuna cewa duk nagartuwar ƴa mace ta kasance a ƙarƙashin ɗan namiji shine ke nuna nagartuwarta, shine ƙibarta, shine darajarta. To amma sai a ce miki a'a ana so ki zama irin na turawan yamma. Mutum ya zama tamkar ƴar kwalta a hanya. Idan tana neman biyan bukata na sha'awarta za ta samu wani namiji ba ta san shi ba bai san ta ba su biya bukatar su shikenan ya wuce ta wuce. Daman ta biya bukata shi ma ya biya bukata ba ruwan ta da shi ba ruwan shi da ita. To irin wannan rayuwa fa ake so ƴaƴanmu mata su dinga yi. Allah ka shirye da mu. To shi yasa Allah ya ce ko da yake su Laraba wannan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin bata bayyananne. Duba da yanayin lokaci a duk da yau mun fara a cikin ƙwararren lokaci insha Allah subhanahu wataala za mu taƙaita akan wannan gaba. Idan Allah ya raya mu gobe yadda muka saba ƙarfe 10 za mu zo mu ci gaba da karatunmu insha Allah subhanahu wataala. Za mu ba da dama in akwai tambaya mu amsa, in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi. Na'am, in akwai tambaya za mu bada amsa, in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah. Wa alaikum assalam. Tambayar Sadiya ne ko naki? To Allah ya sa mu dace. Na'am. Idan Malama Fatima na tambaya cewa idan mace na bin liman sallah kuma liman yana karatu a bayyane, shin ya halatta shi ma yayi karatun? A'a, baya halatta yayi karatu, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake idza qara'a al-imamu fa ansitu, hadisin Imam Muslim. Idan liman yana karatu a bayyane, kuma mu ku yi shiru. Kun ga wannan nassi ne karara na hadisi. Sannan na biyu ayar Qur'ani, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wanda yawancin malamai na tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne akan sallah. Duk lokacin da ake karatu na Al-Qur'ani a cikin sallah, haka kuma har a wajen sallah, fastami'u lahu, Allah ce ku saurari karatun, wa ansitu, ku yi shiru, la'allakum turhamun. Idan kuka yi shiru kuka saurari karatun, za ku samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba daidai bane idan mace liman na karatu a bayyane ta ce tana bin sa. Mata da yawa kuna samu wannan matsalan a wajen tarawihi, in ana yi musamman, har mata hana ƴar uwarta da ke gefe sauraron karatu. In kin cutar fa kina samun matsala, maimakon ki samu lada zurubi za ki samu, saboda kin cutar da wata a sallah. Allah ka ba mu ikon gyarawa. Na'am, idan kafin liman ya fara karatu, lokacin da yayi kabbara ta harama kafin ya fara karatu, ke ma za ki isti'aza. Idan kin yi shi kenan, liman ya fara karatu sai ki shiru, saboda kin fara sallah. Ana ganewa, amma asali akan liman yake, saboda yana karatu ne a bayyane. Ke da kike a asirce, lokacin da zaki ta'awudi shine lokacin da zaki karanta Fatiha a raka'a ta biyu, a ta uku ko ta hudu. Ana ganewa, to shine zaki wannan. Amma lokacin da liman zai yi, in dai a karatu ne a bayyane, baki a bukata. Amma lokacin da ke kamar sallan magriba, idan kin bi liman, kin ga a raka'an farko shi zai yi ta'awuzin sa, saboda shi zai fara sallah. To a raka'a ta uku shi ke kuma zaki karanta Fatiha, to anan zaki ta'awuzi, saboda a lokacin zaki fara karatu. Sallah tana nan, saboda saka cewa idan mutum ya karanta Fatiha ba tare da basmala ba, wai bai da sallah, a'a yana da sallah. Saboda akwai sabanin malamai akan basmala ga Fatiha, shin yana cikin aya ce daga Fatiha ko ba aya ba? Saboda haka sallar sa tayi. Dalili shine yawanci mutanenmu mun saba karanta basmala ce a asirce, ba a bayyane ba, kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Saboda haka dan an karanta sallah tayi, ba wai sallar ba tayi ba, sai dai ladan sallar ce ta ragu kadan, ba kamar wanda ya karanta basmala ba. Na'am, sallah ta yi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yutira bi wahidin falyaf'al, wanda ya ga dama yana so ya yutiri da raka'a ɗaya yayi. An gane? Saboda haka shine daman ɗayan ita ce wutirin, ko da an yi biyu aka zo aka kawo ɗayan, dai shine wutirin. Mai uku kenan, akwai mai biyar manzon Allah ya yi, mai biyar mai uku yana kashi biyu ne ko dai yayi biyu ya sallame sai ya zo da daya ya sallame shine siffa ta farko siffa ta biyu shine kawo guda uku a jere ba zama sai a na ƙarshe shine yayi sallan witri da raka'a uku kenan sannan raka'a biyar ana witri ayi biyu a sallame ayi biyu a sallame sai ayi daya an yi witri da raka'a biyar kenan ko kuma ayi hudu a jere kamar yadda shi ke la'asar ko la'azhar sannan a sallame a raka'a ta hudu sannan sai a tashi a kawo daya an yi witri da nawa kenan da raka'a biyar ana ganewa wannan shine witri da raka'a biyar ko kuma a kawo su guda biyar din a jere ba zama sai a ƙarshe an yi witri da raka'a biyar haka raka'a bakwai ma yanda siffin wannan na biyar din yazo haka shi ma na bakwai haka na tara haka shi ma haka na sha daya haka shi ma ne ke duka wanda aka yi ya inganta mu karanta wannan littafi buhiyatul mutatawwi fi salatut tatawwi na Muhammad Umar Bazmul doktor Muhammad Umar Bazmul yana da littafi duk wani nafilan da manzon Allah ya yi a duniya ya wallafa littafi na musamman ya kawo hadisan ga baki daya kuma gashi malamin hadisi ne ya tattaro duk hadisan da wannan ma aka samu safanin inganci duk ya tattaro su a cikin wannan littafi Allah ya samu dace to abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la kowa a cikin mu nan yana da wata buƙata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada ta da alkhairin duniya da lahira da ita da zuriyarta ga baki daya akwai kuma abin da take jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare ta daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ƴaƴan mu mata waɗanda Allah bai musu tagomashin samun mazan aure ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da mazan aure na gari su ma ya sa su zama mata na gari da mazajensu ƴaƴan mu maza wanda ba su samu yin aure ba Allah muke roƙo ya azurta su da mata na gari su ma ya sa su zama maza na gari a gare su iyayen mu maza da mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita al'amarinsu ya zaunar da su lafiya ya gusar da dukkan wata fitina tsakaninsu da iyalansu gabaki daya ƴan mata da zaurawa da waɗanda mazajensu suka rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gamdakatar da samun maza na gari Allah muke roƙo ya datar da su da yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba ya Allah muna roƙonka dukkan abin da ya shige mana duhu a cikin al'amarinmu na rayuwarmu ta duniya da addini da zamantakewa na aure bai ɗoyi gare ka ba ya Allah muna roƙonka ka warware mana shi ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da bani wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk